أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غ الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوا ا wannan yammacin lahadi a yawmun 16 ga wata na al-Muharram hijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda haka kin ya dace wa nawa ga wata ne 14 ga wata na 8 miladiya ta 2022 darasi na biyu a cikin littafin al-arba'un an-nawawi sati da ya gabata ko kuma karatun da ya gabata na ranar alhamishi mun yi bayani akan abin da ya shahi al-hadisul awwal hadisi na farko wanda kuma hadisi na farko yana bayani akan abin da ya shahi niyya wanda wannan niyya kamar yadda muka ji a wancan lokaci ita ce tushen komi dole niyya ta ingantu idan ana so wannan aiki ya samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala idan ya zamanto niyya bata karbu ba to wannan aiki lalle Allah mai girma da buwaya baya amsan aikin da niyya bata yi kyau ba dan haka mun karanta a wancan lokaci fadar Ubangiji subhanahu wataala da zai kirayo bawa ya ce mushi ya kai wani dan wani na maka ni'ima kaza nama kaza nama kaza mi kai da wannan ni'ima sai wannan bawa ya ce Allah nayi kaza Allah sai ya ce mushi ƙarya kake kai ne saboda afadi kaga hakikatan al'amari wannan bawan yayi aikin to amma ina ka samu matsala kawai qasadin ne bai zamanto mai kyau ba yani niyyan da aka aikata aikin sai zamanto niyya ne bacecce naka shi kuma Allah subhanahu wataala baya amsa irin wannan aikin sannan waɗanda kai dan su Allah zai ce maka ka je wajen su ka gani ko ka samu wani abu ka samu wani abu rana ce dama wanda kowa ta kan shi yake naga kaga kenan wajibi ne bawa ya tsantsantar da niyyan shi ya zamanto aikin da zaka aikata zaka yi shi ne dan Allah duk abin da zaka yi kai kokari ya zamanto kai shi dan Allah wannan shine niyya kuma shine ma'anar fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ƙarashin magana na abin da ya shahi niyya idan ka ce niyya shine qasdul qalb nufata da zuciya za ta yi wanda kuma babu wanda ya isa ya hodi maka ina zuciya ta nufata in ba mahallicin wannan zuciyar ba dan haka ake samu munafiki ko aga ya kaman yayi imani da shi ake komi wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim kaga ina aka samu matsala shi munahuki huwa alladhi yuzhiru khilafa ma yubtin mutun ya rika bayyana sabanin abin da ke cikin zuciyar shi munahuci kenan to wannan duka ubangiji subhanahu wataala ya san su ubangiji kuma ya hodi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ra ya hodi ma Huzaifa cewa wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce da wane da kake gani duka su munafukai ne Allah ya sanar da shi dan haka kaga wajibi ne mutum mai imani yayi kokari ya gyara niyyar shi niyyar nan ita ce komai in aka rasa ta kuma an rasa komai dukkan wani aikin da zaka yi da sunan bauta dole sai an samu qasdul qalbi zuciya ta nufata sannan kuma wala yajibu talaffuzu biha aw bima fil qalbi fi shay'in min al ibadat yanzu misali lokacin da mutum zai sallar magruba zai ce allahumma inni nawaitu salata al maghribi thalath rak'atin ma khalfa al imami kaga at talaffuzu bin niyyati bid'a yani mutun ya huto qarara ya bayyana irin wannan niyyar bid'a ce me yasa saboda manzo Allah bai haka ba me yasa ba a samu a cikin ayyukan magabata ba anniyatu mahalluha alqalb yani gurbin niyya a cikin zuciyarka in ka zo ka tsaya tunda ka dauki sahani duk baka san ba abin da zaka yi kaje ka shiga ban daki duk baka san abin da zaka yi ba kai alwala kai tattaki ka zo masallaci ka jira akai kiran sallah liman ya shiga aka tara sallah duk baka san me zaka yi ba sai ka hodi wa Allah qul atuallimuna Allah bidinikum ha Allah ya san abin da zaka yi wannan kuma niyyar nan da ka daura bari in yi alwallan magarba tana cikin zuciyarka da maka hodi daka an niyyatu mahallu halqal a cikin zuciya ake ake kulla niyya ba a furta ta sai a cikin ayyukan da ibada ta tabbatar da cewa za a furta niyya mali ce wa kharraja ba'du ashabi shafi'i lahu qawlan bi ishtira'i at-talaffuz bin niyyati lis-sala wa ghallazahu al-muhaqqiquna minhum lalle wasu daga cikin magabata sun yi magana cewa an ka zo sallah zaka wadi niyya sallah da zaka yi amma magana cewa take marjuhiya yani magana ce wadda an kai ta kas ta bangaren ni ta bangaren abin da ya shahi dalili sannan abu na gaba da ya kamata mu fahimta irin ayyukan da lalle addini ya tabbatar da cewa za a yi niyya a cikin su za a furta niyya ta zamanto karara misali aikin haji in zaka yi tamattu'i zaka yi qirani zaka yi ifradi zaka yi wannan zaka yi ni zaka hodi karara Allahumma inni nawaitu hajjan Allahumma inni nawaitu hajjan wa umra da sauran makamantan wannan wanda zaka faɗe shi karara kamar yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma haka nan amma in banda shi ba zaka hutu ba ya zamanto a ce duk abin da zaka yi na ibada sai kai talaffuzi da wannan niyya ba a talaffuzi da niyya wannan shine abin da ya shafi hadisin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa hadisi na biyu malaci an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam حديث عمر ابن الخطاب الله قال يرضى اغريشي شيني na biyu daga cikin khalifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanan kuma shi aka fara yi masunan cewa amirul mu'minin amirul mu'minin lokacin da manzon Allah ya rasu aka zabi abubakar a matsayin khalifa sai yake ce mishi khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu lokacin da abubakar ya rasu aka dora umar sai aka ce khalifata khalifatu rasulillah sai Umar yake cewa wannan ai yayi tsawo yanzu in wani zo bayan halalla sai an hadi khalifa su uku tuku aka sunan shi in wani zo bayan shi sai an hadi khalifa su hudu tuku aka sunan shi yace wannan yayi tsawo yace antumul mu'minun ku kune wasu imani wa ana amirukum ni kuma ni ne jagoran kenan amirul mu'minina kawai shugaba na masu imani an kare shi aka fara hadi wa lafazina amirul mu'minin Umar iya da mawaqif masu yawa so da yawa zai yi wata magana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da dalili akan wannan magana da Umar yayi Allah ya karfafe shi wannan an yi haka ya wuce so ya wuce al-lissafa daka Umar ibn al-Khattab Allah kare yarda a gare shi kuma iya da surukuntaka da manzon Allah tunda Hafsa bintu Umar kaga diya Umar ce amma kuma mata ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan har an taba samu wani dan cikas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame ta manzo Allah ya umurce shi da cewa raji'ha fa innaha qawwamatun sawwama kamai dota saboda mace ce qawwamatun mai yawan tsayuwa a cikin dare sannan kuma sawwama mai yawan azumi tana da manaqib lata masu yawa daka Umar siriki yake ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan haka suka rayu shi yasa ubangiji ne subhanahu wataala ya zabe su kamar yadda daga cikin sahabbai yake cewa ya zabe su ya hada su zamanto su ne abakan manzon Allah a cikin ciniki na saye da sayarwa abin da ya shafi surukuntaka abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi kasancewar su mamun shi a sallah da dukkan wani ayyuka da za a yi Umar ya bujuro da auren Hafsa zuwa ga Abubakar Abubakar sai ya shuru kyale shi wanda kuma wannan abu ne sananne a cikin magabata idan kana da wata wadda kake ga ya kamata inda dama wane aure ta ba laifi bane ba kamar shi ka bujuro mishi da ita sannan shi kinnan in ya cancantan wannan abun ba zai doke shi a matsayin wani abu ba na dagin kai ko kuma in aka zo ma aka rayuwar misali wani abu zai faru ya ce ai dama tallata muni ke aka kwana makamancin wannan na'a wannan abu ne sananne a cikin sahabbai kaga Umar diyan shi ce amma ya je wajen Abubakar ya ce Abubakar me zai hana ka aure Hafsa in kana da dama Abubakar ya kyale shi ya iske Usman ma ya kyale shi karshe Abubakar ya ce mishi a'a Usman ma ya ce mishi gaskiya shi yanzu bai buƙatar aure ko ba wani abu bane ba sai bayan kwana biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren ita wannan Hafsa to a lokacin ne sai Abubakar yake cewa Umar yace la'alla tabbas na san ka samu damuwa a cikin zuciyarka lokacin da nace maka ga kace muni ga Hafsa in aura sai nayi shiru bace maka komai ba sai ce wallahi ba abin da ya hana ni in taya ma wannan abin da in amsa ma abin da ka taya muni yace laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara ka san shi Abubakar da shi ne ɗaya daga cikin manya-manya na abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da ya hana in amsa maka face naji manzon Allah ya ambace ta shi yasa kaga nayi bum nayi shiru da baki to waɗanda haka suka rayu cikin aminci da nutsuwa da walwala na rayuwa Umar yake cewa manzo yake cewa qala bainama nahnu inda rasulillahi yace yayin da muna zaune a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yawmin aw tarana iz kwatsam tala'a alaina rajulun ya bayyana a gare mu wani mutum wannan mutumin shadidu bayadi siyam yana da kaya masu tsananin fari kayan shi farare ne tas sannan kuma shadidu sawadi sha'ari gashin shi kuma baki ne kirin ko wuluk la yura alaihi atharu safari babu alaman bulaguro ko ita tare da wannan mutumin to ba wannan bane abun mamaki yana yiwa daga gidan shi ne yayi wanka ya sa sabbin kaya ya sarce gashin shi ya hutu yace wala ya'rifuhu minna ahad matsalar ba wanda ya san shi a cikin mu kuma su a lokacin ta'idadi in su kana kin iya da karancin da kusan ana iya ta kowa ya san kowa koda ban san ka ba dai kana gani na ina ganin ka to amma da yazo kawai ba wanda ya san shi cikin majalisin gaba daya to wannan shine abin da ya ba su mamaki kaga tunda dan bulaguro ya kamata a ga alamar me alamar kura gashin shi ya hargitse da sauransu kuma kayan shi a ce sun yi furtutu to amma kawai kwasi yake amma kuma ba wanda ya san shi sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta jalasa ila annabi ya zo taqim sai da yaje daidai inda manzon Allah yake sai ya zauna fa asnada rukubataihi sai ya jingina guyuwan shi ila rukubataihi zuwa guyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wani tarjuma da wasu malaman hadisi suka yi sannan wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi ya dora tafin hannayen shi akan cinyoyin shi zaman ladabi kenan wajen neman ilimi to yanzu bayan ya zauna ya nutsu wa qala sai yake cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad akhbirni anil islam ba ni labarin me ake cewa musulunci menene musuluncin nan kace musulmi ne kai islam ma huwa alislam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذلك يكي تشي مش الإسلام أبند أكي تشي ومسلم تشي أن تشهد أن لا إله إلا الله كشيدا باب أبن بوتا بسغة چنچن تا سي ألا شكالي كاك كلمة الشهادة تاقوش أبو باقنابيو النفي والإثبات كوري و دتبتر و لا إله كا كوري دون أبن بوتا كتو كم غبات يا yanzu sai kai me sai kai al-isbat ka tabbatar da kace illa Allah sai Allah kina duk wani wanda ba Allah ba bai isa ba a bashi haƙin Allah subhanahu wataala wannan kuma dole baki ya hodi dole zuciya ta yarda dole kuma gabbai su yi aiki a gani a karara to wannan kuma shine kira zuwa ga tauhidi dayanta Allah subhanahu wataala kar a sanya wa Allah kishiya kar a yi shirka saboda wannan shirka shi yake rushe wannan kalma ta la ilaha illallah duk lokacin da ka dauki wani abin da haƙin Allah ne ka ba wani komin girman wannan bawa a wajen Allah to kai shirka ga Allah subhanahu wataala to wannan iya da kyau mutum musulmi ya fahimci haka saboda ka duba misali Krista kaga annabi Isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin zababbu a cikin ɗiyan Adam a cikin manzannin ma kuma sai da Allah ya zabe su su biyar aka musu suna ulul azmi minar rusuli su ne manya-manya a cikin manzannin ma wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama kaga guda biyar waɗannan su ne manya a cikin annabawa to annabi isa yana cikin su lokacin da mutanen shi suka ride shi suka so kashe shi Allah ya ce barrafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya dauke shi zuwa gare shi kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa zai saki dawowa to kaga didda irin wannan matsayin da yake da amma gobe kiyama Allah ya bamu labarin cewa Allah zai tsaida shi tambaye shi wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah wa annabi Isa kai ne kace ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka ababan bauta guda biyu kuma bayan Allah subhanahu wataala daga ya daga bakin shi mai ce subhanaka sarki ya tabbata a gare kai Allah ma qultu lahum illa ma amartani ban fadi musu komai ba sai abinda ka umurce ni me ka umurce ni an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku kaga duk da irin matsayin da yake da amma wannan abun ubangiji subhanahu wataala ya kira shi a matsayin lai da haka duk wanda zaka dauki haƙin Allah ka bashi to akwai matsala tabbas Allah kiyaye da haka wannan shine abu na farko daga cikin rukunin musulunci shaidawa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah mai girma da buwaya kakkai sihiri kakkai tsahi kakkai duba karkai bugun ƙasa duka suna daga cikin ayyukan shirka da suke warware kalmar la ilaha illallah a daidai lokacin da zaka samu da yawa daga cikin musulmi a yau suna ne suna aikatawa illa man rahima rabbuka wa qalilum mahum kaga mutum musulmi ne in zai bulaguro sai ya ji an buga ƙasa akwai alheri ko ba alheri a cikin tahiyyar nan da zai aure zai aje a buga kasa akwai alheri a cikin ta ko babu alheri a cikin ta duk abinda manzon Allah ya karanta na istikhara da kaza shi wani dubi da mishi ba dan haka mutum wajibi ne mutum ya shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai ka kore gaba ɗaya wani abun bauta sai ka tabbatar da bauta ga Allah mai girma da buwaya sai manzon Allah ya ce mishi wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne wannan shine rukuni na farko ka shaida Allah ne kadai abun bauta ka shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne Allah ya turo shi idan ka shaida cewa Allah shi kadai cancanci bauta sanya wa Allah kishiya sai a ce ni shirka idan ka yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo wanda Allah ya aiko da manzanci da annabta da yi wa mutane bayanin addini litubayyana linnasi ma unzila ilaihim min rabbihim kama mutane bayanin abin da aka sabkar musu daga wajen ubangijinsu to daga ka kawo wani abin da manzon Allah bai zo da shi ba sai a ce wani ya bid'a me bid'a ya kirkiro wani abu da sunan addini wanda manzon Allah bai san da shi ba kenan ya bid'a in ka sanya wa Allah kishiya kai shirka idan ka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya wajen halattawa da haramtawa kai bid'a haka wajibi ne mutum ya kiyaye wannan sannan rukuni na biyu wa tuqimas sala ka tsayar da sallah tsayar da ita yinta yanda ya kamata ka karance ta tun daga farkonta zuwa ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wa ga manzon Allah a cikin mu babu ya zamu gane inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta hanyar karatu kenan wannan zai nuna maka cewa dole ne mutum mai imani yayi mi ya zama to a cikin harkan karatu kake kowanne lokaci saboda wannan zai taimaka maka akan gyara ibadarka da bautawa Allah da zaka yi zaman to akan sani ne zaka yi shi ba haka ba kawai ka tashi kaga ana yi din rigimar da ake da cewa ai wani ya zo da sabon abu wani yayi kaza ina ka samu matsala kai ne aka aihe ka ka tashi kake sallah yau shekarar ka 50 kana sallah baka taba zuwa makaranta ka koyi sallah ba sai aka zo aka ce maka abu kaza da kake hoba daidai bane ba saboda manzon Allah da yi ba ko kuma baka yin kaza alhali manzon Allah kuma yayi shi sai ka tada rikici kai me kake duba kana duba shekarun ka 50 da ka wuce a baya kana sallah aka zo aka ce wannan abun to ya tabbata ba haka nan bane ba kaga akwai matsala da haka wajibi ne mutum ya tafi makaranta ka tafi makaranta kai karatu ka karanta yanda ake bautawa Allah subhanahu wataala ka duba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu suke yi Abdullahi dan Abbas dan ammin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yazo wajen Zaid ibn Sabit yake rike mishi linzamin dokin shi da fangamin da ake taka a haudoki shi Zaid ibn Sabit yake cewa Abdullahi dan Abbas kakkai haka mana ya kai dan ammin manzon Allah sai Abdullahi dan Abbas yake cewa haka aka karantar da mu mu yi game da abin da ya shafi malaman mu me yake nema ilimi su Aisha radiyallahu anha manyan masu karantar da al'umma har suka bar duniya dan a nuna maka cewa kaga ga ma wanda sun rayu tare da manzon Allah ido da ido amma kuma ga suna karatu to ina ga mu wanda kai ba ka rayu da shi ba kaga min babi aula mu yi cancanta mu zage mu yi kokari mu yi karatu mu san abin da zamu bauta wa Allah subhanahu wataala da shi to shi yasa Allah subhanahu wataala a kowace wuri zaka ce wa aqimus salata a tsayar da sallah to wannan tsayar da sallah iya daga cikin rukunnan addinin musulunci duk mutumin da sallar shi ba tsayar da ita ba yake akwai matsala kuma wannan zaka fahimce shi a cikin ayoyin alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wataala cikin suratul maun ya ja kunni akan cewa azaba ta tabbata fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu yin sallah ya mutun zai sallah kuma azaba ta tabbata akan shi su wane ne allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke koto suke rafkanuwa game da abin da ya shafi sallah ba cika ruku'i ba cika sujada ba kula da lokacin sallah haka kawai za ka ga yana bubbuga ta shaf shaf ya kare ya shiga rukun shi Allah kiyaye da haka wajibi ne mutun ya karanta yanda manzo Allah ya yi ruku'i Jabir yake cewa manzo Allah an yayi ruku'i yanda yake meke gadan bayan shi law subba alaihi alma'a lastaqarra da za a zuba wani kaso na ruwa a saman gadan bayan da ya tabbata a gadan bayan amma kai ku ka zo ka yi ruku'i dalo kai ba sama kake kallo ba kai ba ƙasa kake kallo ba kai riga kana la'alla wata gaban bata ma san ba ruku'i akai tunika taso wani kuma taso wanda yake kahin ma ya gama tsayuwa kuma tuni ya zube ya sujada yana zuwa sujada sai ka kasa gane wannan anya subhanar rabbil alamin nan su dima na hudi kwa kawai gig haka zai kawai assalamu alaikum kawai an tashi shikenan to wajibi ne mutum mai imani ya makan shi kai ne zaka makan ka wannan ayyuka da kake duka kanka ne kar ka sake shedan ya yaudare ka kar ka sake shedanun mutane su yaudare ka ka tsaya ka gyara shine zaman lafiyanka kai kadai za doka akai aka a kimsa a cikin kabarin nan kuma aka kimsa ka a cikin kabari waɗannan ayyukan da ka aikata sune za a tambaye ka suwanin da kake tare da suwanin da suwanin da suka hana ka bin gaskiya ina suke babu su kar ka bata ma kanka lokaci addinin ka yayi komi sannan wa tu'tiyaz zakat ka bayar da zakka idan ubangiji subhanahu wataala ya hore maka kudin da sun kai misali miliyan 1.7 a canjin bana sannan kuma shekara ya kewayo a kansu to a duk jika guda za ka bada kadagu jika kadagu ɗaya za ka bada sai ka hada kan miliyan tif za ka bada jika 25 amma sai ka ga yanda ran ɗalib yake son dukiya la sai ma idan ya zama to ba Allah ya sani ba sai ga wannan abu ya gagara ka bayar da zakka idan Allah subhanahu wataala ya hore maka halin da za ka iya bayarwa sannan kuma wata suma ramadan ka azumci watan ramadan rukuni nawa kenan na hudu rukuni na biyar wata hujjal baita inistata'ta ilayhi sabila ka ziyarci dakin Allah mai girma da buwaya inistata'ta idan kana iyawa ilayhi zuwa ga dakin Allah sabila hanyar tahiya idan ka samu daman da zaka tahi to kar kai wasa kuma aikin haji da kake gani kyauta ce ta ubangiji subhanahu wataala yanzu muna gani bana wanda mutane da yawa sun zuba kudin su amma Allah bai ba shi yasa in ka samu dama kar kai wasa bari maganar cewa anna tahi bana za a samu matsala a kawai in Allah ya hore maka tahiya kawai ka tahi yanzu ka duba mutun nawa aka zuba musu sun zuba kudin da za su tahi wasu an zuba musu a wannan period din da aka zo aka yi wannan hayaniyar na corona sun mutu su yi aikin haji wani kuma yana ce a baɗi na yi a baɗi ta gaba na yi a in na yi ko aka zo wannan abubuwan suka shiga ciki ta haka duk in ka samu dama la tu'akhir amal al-yawm ila al-ghad kar ka jinkirtar da aikin yau ka ce gobe za ka yi na yau a yi shi yau in goben ta zo ita ma akwai nata aikin da za a yi ta haka aikin haji idan Allah baka damar da za ka ta yi azadu war ra'ila kana da guziri kana da abin hawa kenan kana da kuɗin da za ka iya zubawa ka tahi ka yi wannan aikin wajibinka ne ka je ka yi wannan aikin haji idan Allah subhanahu wataala ya hore maka hali qala sai wannan bako yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaqta ka faɗi gaskiya to Umar sai ya ce fa ajibna lahu sai muka yi mamakin wannan bako yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambaye shi kuma yana gaskanta shi to kenan dama ya sani koya ne eh shine abin mamakin ana bayani aka kare bayani aka tike sai ya ce wannan gaskiya ne abin da haka yake yanzu kuma sai ya ce akhbirni anil iman ka bani labari kenan za mu tayar da su a gurguje saboda an aka fara da bayani abin ba zai tai ko ina ba fa akhbirni anil iman ka bani labari akan abin da ake cewa imani me ake cewa imani shi imani shine mutun ya yarda da abubuwan da Allah mai girma da buwaya ya bada labari a cikin alqur'ani da abubuwan da manzon Allah ya bada labarin su a cikin hadisai kuma ababe ne waɗanda suke da alaka da zuciya kake san alaka da zuciya tsakaninka da kai da waye kai da Allah kaga sallah zaka yi a gani kaga azumi zaka yi a gani kaga aikin haji zaka je a gani kaga kaza duk ga sunan abubuwa haka amma shi imani zaka ga dukkan shi alaka ne yake da zuciya abu na farko qala manzon Allah yake an tu'mina billahi kai imani da Allah kai imani da Allah aikin zuciya ne aikin zuciya ne idan zuciya bata amsa ba to wannan imani kaga babu shi sannan wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun da ubangiji subhanahu wataala ya halicce su daga haske kaga mala'ika ba taba ganin shi amma ko dole kai imani da shi yau inda mutum Allah kiyaye zai bude baki ya ce bai yarda ba mala'ikun nan babu su a in ku akwai su a gwada mai su ya bar musulunci saboda me yasa ya kareta manzon Allah ya kareta Allah ya zai ka kareta Allah kareta manzon Allah kuma ka samu gindin zama shi musulunci a karan kanshi kalmar idan ka ce al-islam shine al-istislamu lillahi ka me kauyen ka zuwa ga Allah walin qiyadu lahu bi da'a wal khulus min ash-shirk yani ka jayu zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ta hanyar yi mushi da'a istislam me kauya na yarda akwai abu kaza koda baka ganshi ba baka ji shi ba baka taba shi ba baka shake shi ba baka dandana shi ba dole ne a gare ka yarda wannan shine imani tunda dama abun jarrabawa ce ibtila'i ne a ga waye zai yarda da maganar da Allah ya faɗi koda bai ga abun ba to su mala'iku su masa daga cikin halittun Allah wanda suna cikin rukunnan imani dole ne ka yarda cewa lalle akwai su sannan wa kutubihi da littattafan da Allah mai girma da buwa ya safkar akwai taura akwai injila akwai zabura akwai suhufi ibrahim akwai alqur'ani mai girma waɗancan littafan gabaki ɗaya da Allah safkar da su kaga aiki da su ya riga ya kare tun daga lokacin da Allah mai girma da buwaya ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo duk wanda yake addinin yahudanci yani addinin annabi Musa ko wanda yake addinin nasaranci addinin annabi Isa idan bai yi imani da manzon Allah ba wannan mutum sunan shi kahuri ba ce ai shi ma addiyanatul lati ya'budu Allah biha fa hiya diyana samawiyya a ce addinin da yake bauta wa Allah da shi ai addini ne wanda ya zo daga sama kamar yadda zaka ji masu tunani na banza na wahdatul adyan ai hadakan addinai addini uku Allah daya yahudanci kristanci musulunci sai a ce ai kakka aibanta wani shi ma kai aibanta ka to ya zaka yi da sulqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam kuma sun faɗi Allah ce laqad kafara haqiqa sun kafirta sai da aka hudu hukuncin su aka hudu suwaye kenan kowane ne ya hudu wannan magana kafiri ne duk wanda yace almasih annabi isa alayhi salatu wasalam laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam almasih dan maryam duk wanda yace shine Allah wannan mutum ya kafirta inji Allah to su yanzu masu tunanin cewa azo kar a tsangwami juna to wadannan ayoyi ya zaya da su su kuliya ayyul kafiruna ya zaya da su su waddu law tudhinu fayudhinuna ya zaya da su qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ya zaya da su duka a tunanin su sai da amira su gehi yo addinin Allah yayi haka tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd a karanta wata aya ku ce wannan tayi a karanta wata ku ce wannan a soke ta ai ba zai yi ba dan haka dole ne mutun yayi imani da littafan da Allah subhanahu wataala ya safkar kai imani da su gaba daya littafin annabi Musa kayar da shi na annabi Isa kayar da shi na annabi Ibrahim kayar da shi amma kuma aiki zai takaita ne akan alqur'ani mai girma to wannan shine rukuni na uku daga cikin rukunan imani rukuni na hudu wa rusulihi dole ka yarda ka yi imani da manzannin da Allah ya aiko tun daga annabi Nuhu alayhi salatu wassalam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan duka manzannin wajibin ka ne ka yi imani da su duk da cewa baka ga ba ko ɗaya a cikin su idan ka yau ka daga baki ka ce ni ba yarda annabi Dauda ba subhanallahi shikenan imanin ka ya warware saboda mutanen annabi Nuhu alayhi salatu wassalam sun ƙaryata annabi Nuhu Allah da zai bamu labarin su sai ce kadzabat qaumu nuhin lil mursalina yace mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzannin Allah alhali manzo ne sun ƙaryata manzo din suka kenan ƙaryata daya ƙaryata duka ne shi yasa dole kai imani da manzannin gaba daya amma biyayya tana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rukuni na biyar shine wal yawmil akhir dole mutun yayi imani da ranar lahira rana ta ƙarshe ranar da ko ka yarda ko kakka yarda sai ta same ka ita shi yasa wani Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah yanda kaga ka zo inna haka kuma za ka koma to wannan inda za a koma na ita ce ranar lahira nan kuma tun daga abin da ya shahi zaman kabari da azaban kabari da ni'iman da yake cikin kabari da irin rayuwa da za a yi ta barzahu dole ne mutun yayi imani da su idan mutun yace bai yarda ba ya ƙaryata ranar lahira da haka ya bar musulunci yanzu akwai wanda suke auna abin da hankalin su su ce za a ce a kabarin nan wanda wani da aka sa shi ma da kyar aka danna ya shiga kuma a ce mala'ika biyu sun zo sun shiga ta ina suka tona suka shiga sannan kuma halin za a zaunar da shi a mushi tambayoyi idan dan aljanna ne a yalwata mushi kabarin shi iya ganin shi idan dan wuta ne kuma a matse kabarin ya hada hakarkarin shi na dama da na hagu a ci auje guda sai suka kareta me suka amfani da shi istimala hankalin su kai a daidai lokacin da miskini bawon Allah lokacin da kake cikin mahaifiyarka ai da kake cin abinci kuma kana da kana ci ta ina abubuwan suke amfanar da haɓaka gangan jikinka suke zo maka daga cibiyarka saboda wannan wata rayuwa ce mai zaman kanta in ka hwado duniya kuma cibiyar yanke ta zai yanzu mi zai fara aiki bakinka yanzu ka mutumin da za a ci a shi yanzu bakin baya ce ba kawai daga nan za a rika dura mai abubuwa zai rayu ba zai rayu ba me yasa alhali yayi irin wannan rayuwa fa a baya saboda wancan rayuwar daban wannan shi ma daban dan adam ya yarda da wannan amma bai yarda wai abin da za a yi ko bayan mutuwa ba saboda ita ma rayuwa ce mai zaman kanta kala hudu ne cikin mahaifiya rayuwar duniya rayuwar barzakhu sannan kuma tashin kiyama aka zo ranar ƙarshe kuma kowace da nata hukunci kowace da irin yanda Allah subhanahu wataala ya tsara ta yanda za a yi ta abin da yake kanka bawon Allah miskini al-istislam ka meka wuya duk abin da Allah ya ce sami'na wa ata'na wal yawmil akhir da kana mutun yayi imani da cewa akwai ranar lahira duniyan nan ba kawai an zo a ci duniya bane ba kamar da Bahaushe yake cewa daga ci duniyar ka daga duniya sai Kaduna daga duniya sai rayuwar barzakh daga rayuwar barzakhu sai rayuwar lahira kuma kowace tana zawa idan dan adam ya aikata alheri to daga lokacin da ya zo mutuwa duk wani rikici da ka sani in ciwo ne yake damun shi in wata matsala ce ta rayuwa take damun shi daga lokacin da ya zo mutuwa shi da matsala sun raba hannu babu shi babu matsala ya kare matsala shi ta kare mishi ku ta kanku kawai in dai mutum ne managarci saboda daga lokacin da za a hudda ran Allah zai aiko mala'ikun da iya ganin shi saboda ganin nashi ma yanzu misali da ba katanga ba ce nan shi bai gani wannan katanga fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al yawma hadid a haka zai ga wannan wurin a shimfide ya tahi mala mala'iku zai ga masu fararen kaya masu fararen huska maddal basar iya ganin shi haka zai gani kuma me suke mishi lallashin shi suke suna kamuri hani allaka ka rabu da wannan jarababben gidan kumci da damuwa da matsaloli da mashakil la tu'addu wala tuhsa ka rabu da wannan hayaniyar la khawfun alayka ba tsoro a gare ka kuma karka ji tsoron komi ka amuntu ka shiga cikin aminci haka za su rika kwantar mushi da hankali sai ga yana murmushi ana cikin wannan yanayin na murmushi za a zo da likafani yana kamshin almiski sannan malakul maut sai ya zo yana zawwa a cikin murmushin nan da kaza kawai sai ranya huta shine Allah ce wannashiṭati nashṭa Allah ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke zare ran mai imani ciki zarewa a cikin nutsuwa bai ma san barin ya huta kawai ranya huta to wannan bawan Allah tun daga lokacin ya shiga cikin ni'ima za a kai sama ta farko a kai ran a rika cewa madalla wannan wane ne a rika ai wane dan wane ne ana marhaba ana lale da wannan ran a bude sama ta farko a shiga da wannan ran a bude sama ta biyu a shiga da wannan ran har zuwa sama ta bakwai sannan bawan da bai aikata alheri ba shi ko me zai gani mala'iku masu bakakken huska masu bakakken kaya za su zo da wani likahoni yana wari sannan malakul maut yana zawwa ran kawa fizge shi zai shine Allah ce wan nazi'ati gharqa masu fizge ran kahuri fizgewa ko ko mutumin banza za su fizge kai sama ta harko wannan ran la tufattahu lahum abwabu sama ba a bude musu kohohin sama ana kaiwa daga wannan kuma wani la'ancacce ne wani tsinanne ne aikin da ya aikata a nan gidan duniya ne da haka wajibi ne mutum ya yi imanin cewa waɗannan abubuwan duka akwai su duka suna cikin abun da ake hada su da imani da ranar lahira sannan abun da zai biyo baya a mashi tambaya in ya ci tambaya a gwada mashi gidan shi a cikin gidan aljanna sannan kuma a yalwata mashi kabarin shi sannan kuma a aikin shi da ya aikata na alheri su sallah su azumi su karatun qur'ani su zaman da kai a majalisin nan duk Allah zai mai da su a siffan mutum kyakkyawa mai yana sheki mai kyan huska yana haske yana kamshi zai zo same ka cikin kabarinka ka ce wannan kai kuma wane ne sai ya ce ana amaluka salih ni ne aikin ka na kirki su sallah su azumi su wane ne sunan Allah kara su kai haka kuna zaune a wannan waje cikin nutsuwa kuna ɗewa junanku kewa har zuwa ran da Allah zai tada kiyama sannan kuma arzikinka yana zo maka daga gidan aljanna haka mutum mai imani zai rayu a cikin kabarin nan kuma wannan tabbatacce ne ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayanin sannan kuma sabanin wannan mutumin da ya aikata masha dan duniya ya aikata abin da ya ga dama ya zo mutuwa bayan firgicin da ya samu a wancan lokaci sannan za a zo a tambaye shi kasa bada amsa daga lokacin za a mishi wani bugo inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi wani ƙara duk wata halittar Allah da take saman ƙasa sai ta ji ƙaran shi in banda mutum da aljanna sannan a takura kabarin ya matse in aka matse sai hakarkare shi na hagumi ya tabo na dama sannan bayan haka nan kuma wani mutum zai zo baki kirin titirna yana wari in ya ganshi ya razana ya ce mishi wane ne kai sai ya ce mishi ni ne aikin ka na banza su shan giyan nan da aka yi su shan kwayan nan da aka yi su zinace-zinacen nan da aka yi su dukiya haram da aka taba su wane ne duka su ne suka dunkunu a yau suka zama to wannan mutum za su rika tsine wa juna tsakanin shi da shi har Allah ta da kiyama haka za su ci gaba da yi to wajibi ne mutum ya yarda da cewa wannan abin akwai shi sannan bayan shi kuma aka tayar da mutane daga cikin kaburrukan su wanda kai daga cikin abin da yake haduwa da imani da ranar lahira aka tayar da gobe kiyama za a tayar da mutane aka yi busa a cikin kahu summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a sake busa na biyu a cikin kahu sai mutane su rika hutowa daga cikin kaburrukan suna kullowa wannan duka yana zawwa tabbas ta yazo abin da ake bukata a wajen mu kawai mai aikin kirki shine kadai hallinka wala duk wani mulki da kake tsammani da wani dukiya da waya da kake tsammani in dai ba Allah zaka nema a cikin shi ba aikin manza ne saboda duk karewa zai zamanto hira da labari kuma sakamakon yana na saman kanka ka samu mulki kana ta fandarewa Allah subhanahu wataala kana ta abin da ga dama menene duka yaushe ne duka mandan na wace ba ma magana wani mulkin da yake da manda a baka mulkin kai tai mutuwa zaka zo kai yanzu fir'auna ina yake ya zama labari da wahala kai izi dai a cikin wannan baka samu sunan shi ba kuma akan tsiya ya ja maka shi da ka dadam kare kar da rayuwa ta rude ka waɗannan abubuwan duka suna nan zawwa za su in aka tashi nan daga cikin kaburruka aka huto sannan kuma anan imanin ka ne zai zama to maka a matsayin hutula da zaka iya taka kai gaba in baka da imani hallo matsala ce Allah subhanahu wa ta'ala yake bayar labari a cikin suratul hadid yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nunzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadribu bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al'amani hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur kaga mai ruda ya rude ku ana ta harkokin rayuwa ya za a ce ba a kaza ya za a ce ba a yi kaza ba duk kuka biyo shaɗan aka yi ta abin da aka dama yanzu gobe kiyama ana tashi a cikin duhun za ta tashi za su rika kiran masu imani ku tsaya mu tai a cikin hasken ku sai masu imani su ce musu a ku koma baya ku samu haske wannan hasken ba ana ake samun shi ba to wannan duka wajibi ne mutum ya yi imani da shi dole kuma kai imani da cewa za a zo a yi tsayuwar shekara 70 a ardul mahshar a hilin tashin kiyama ba a yi hisabi ba za a yi tsayuwar shekara 70 shekara 70 shekara 70 za a tsaye mutane suna tsaye a daidai lokacin da rana tana zirai ɗaya ga kan mutane a daidai lokacin da dukkan wani mutumin da ya aikata ba daidai ba wannan ba daidai kin ba shine iya abinda zai taru na jibi wani jibin shi daidai guyuwa wani tsotso wani kirji wani jibin shi zani zulubin shi kenan ya lullube shi gaba ɗaya ba a ganin shi a wannan yanayin za a takura sai ai zo ji annabi adam a ce ka roki Allah ai hisabi ka roki Allah ai hisabi wannan tsayuwan tashi hankalin shi ba karami bane ba shi sai Allah yake cewa wali man khafa maqama rabbihi jannatan wannan tsayuwan ka tashi hankalin ba na wasa ba annabi adam ya ce ina takai na nike ni ma annabin da Allah ya zaba ya turo shi shi zai muku bayanin addini ya ce shi ba takan shi yake ina ga mu ya ku bayu aje wajen annabi no shi ma ya nuna takan shi yake aje wajen dukkan annabawan za su nuna cewa ba za su iya yin komai ba su ma takan suke to ku azo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ceton ni zan yi shi kuma kai tsaye zai je karkashin al'arshin ubangiji ya zube yesu a ce masa daga kan shi ya tambaye abin da yake so za a bashi to kuma a lokacin ne za a yi hirar hisabi dole ka yarda da waɗannan abubuwan da aka faɗi gaba ɗaya idan ka ce baka yarda da su baka yarda ranar lahira ba sannan kuma abin da zai biyo bayan haka din na yin sakamako a zo a ɗora lada da zunubi a saman sikeli wanne rinjaye wani idan zamanto ladanka ne ya rinjaye zunubanka ka tsira idan zamanto zunubinka ne ya rinjaye ladanka to ka halaka bayan an maka wannan hisabi na lada da zunubi sannan kuma hallau takardun aikin naka a karan kansu su ma za a auna su sannan banda wannan kai ma a karan kanka za a auna ka ka san meye yauninka imaninka da Allah kar ka ce bari ka ci tuwo ka zama kato ayan a magana ka zama kato bane ba Abdullahi dan Mas'ud wasu daga cikin sahabbai suke mishi dariya saboda kwabrin shi serere ne sai manzo Allah ya ce kuna mishi dariya akan kwabrin shi wannan kwabrin nashi irin yauninsu a wajen a gobe kiyama shi da kuma zalla yake cewa wani wuri yake cewa za ku ga wani mutum wanda kuna ga kato ne amma la yazinu inda Allah janaha ba'udatin di wannan abkin nashi da kuke gani a wajen Allah gaba ɗaya bai da yaunin fifigen sabru fifigen sabru ya hishi yauni saboda honko ne shakwat yake a bangaren da ya sha bauta wa Allah subhanahu wataala saban Allah ne kawai to waɗannan duka suna daga cikin abin da yake da alaka da ranar lahira da shiga aljanna da shiga gidan wuta da ni'imar aljanna da azabar take cikin gidan wuta duka wannan dole ne mutum ya yi imani da su kaga waɗannan duka labari ne aka baka amma dole ka gaskanta su to wannan shine imani kuma shine jarrabawa kaga da yawa sun bar Allah a dalilin ne a dalilin waɗannan abubuwa suka ce ai za mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usuna aw aba'unal awwalun sai kafirce wa tu'mina sannan kai imani bil qadri da qadara qadaran nan kuma khairihi wa sharrihi qadara ta alheri ce ma'anin abinda yake nagarta alheri ne ya same ka wa sharrihi ko kuma abinda yake sabanin alheri sharri abinda Allah jarrabe ka ka jure ko baka jure ba kaga wannan iya daga cikin rukunin imani masu wahala sai ga Allah wani ya ana tahiyya da shi bangaren da ya sha imani da Allah da mala'ikun da littafan da manzanni da ranar lahira duka yar amma aka zo imani da kadara na alheri ko sha'a in alheri ya same shi to wannan babu matsala amma in sharri ya same shi to ba komai yake in juri ba yanzu ka ji shi a gidan tsubbu barai ko ana sai an raba kawa ko kuma yan tashi an tsaya Allah kiyaye Allah ruha mana asiri ya jarrabe mu da abinda zamu iya tahammule shi kala sadaqta sai wannan bako yake cewa kai gaskiya kaga abu na biyu ko qala fa akhbirni anil ihsan yace ba ni labari me ake cewa kyautatawa a cikin bauta wa Allah meye kyautatawa qala yace an ta'budallaha manzo Allah yace mushi ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ga Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ga Allah tabbas shi Allah yana ganinka alam ya'lam bi anna Allah yara wa tatayyaka wa taqallubaka fi sajidin Allah yana ga kai kawanka cikin masu sujada duk abin da kake yi Allah yana ganinka in zaka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta wa Allah mai girma da buwaya kaman kana ga Allah me yasa saboda wannan zai baka kuzari na kai abin yanda ya kamata walillahi almasalul a'la yanzu misali a ce wani mai gidanka ya baka wani aiki kuma yana tsena kallanka ya zaka yi shi zaka yi ta kokarin ka kyautata abin ko lillahi almasalul a'la idan kana hararo kana tuno cewa Allah yana tare da kai yana jin ka yana ganin ka wannan bautan da kake wannan zai taimaka maka akan yin abin da ya kamata a cikin bautar Allah ba zaman tuba in ka ga mutane zaka kyautata in ka koma gehe kuma tantiri ne kai ba kamu ba wannan yana nuni akan me yana nuni akan saba wa Allah subhanahu wataala sannan kuma da rishin kaiwa taka mataki wanda yake na al-ihsan ya zaman to bauta wa Allah subhanahu wataala shine abin da ka sa gaba kana karatu ne kake yani misali sallah ce kake kana alhamdulillahi rabbil alamin kaman da mazalla ya hodi kana hodi Allah yana maida maka kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana cewa hamadani abdi bawana yayabe ni duk ka tsaya sallah kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah kuma ya haibe da maka Allah zai tabbatar da cewa bawan shi ya mishi godiya hamadani abdi in kace arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawana yayabe ni har zuwa ka je inda zaka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ba waɗanda kai hushi a gare su ba batattu ba Allah sai ya ce wannan na bawana ne kuma na ga bawana abin da ya roƙa na bashi to ka rika hararo wannan abin lokacin da kake sallah kada zaman to kana sallah kana alhamdulillahi rabbil alamin bakin ka yana hadi zuciya ka tana Lagos kana can kana wasu harkokin ka ba kama san me kake ba kaga ai ba ka tabe saboda in dai matakar mazalla yake cewa matakar bawa ba karkata huskar shi ba ya zaman to karkata huskar nan ko ka karkata huskar ka zuwa kalle kallen wani abu ko kuma a zuciyarka kwata-kwata batta nan a cikin karatun da kake to wannan kawai kana karantawa ne to in mutun ya kai matakin al-ihsan zai kowane lokaci yana jin muraqaba ubangiji akan shi yani Allah yana controlling ka duk abin da kake yana ganin ka yana jin abin da kake aikatawa ta haka in aikin alheri ne sai ka ga kai kokarin mai kyautatawa idan aikin sabo ne sai ka kai mai kai kokarin kwasawa saboda ka san cewa Allah yana ganin ka qala fa akhbirni an as-sa'a yanzu alhamdulillah ba ko yake cewa ka bani labari akan tashin kiyama manzalla ce ta babban magana mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mal mas'ulu anha ai mai tambaya akan tashin kiyama bai zaman toba bi a'lama min as-sa'il bai zaman toba wanda yahi wanda yake tambayan sani yani da wanda ya tambaya da wanda aka tambaya babu wanda ya san amsa wannan kene shi wanda bakon da yazo bai sani ba sannan kuma shi manzalla da ake tambayan shi yaushe ne tashin kiyama shi bai sani ba to kaga dama tashin kiyama ai ilmuha inda rabbi fi kitab iliminta yana wajen ubangiji subhanahu wataala Allah kadai ya san yaushe zai tashin kiyama masu ilimin duniya sun yi binciken kaza zuwa 2000 rayuwa za ta tsaya duniya ta zo karshe an yi wane ne da sauransu wasu ga rika sai da kadarorin su suka kashe kansu wasu suka yi waye yanzu muna 2020 ba wanda ya sani inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir Allah shi kadai yake da wannan ilimin Allah shi ya san yaushe za a yi tashin kiyama yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha lalle kaiwa kurewan abin da ya sha ilimin tashin kiyama wannan abin ne wanda Allah kadai ya sani babu wanda ya san tashin kiyama yaushe za a yi shi wannan yana maka nuni akan cewa waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi kuskure ne duk abin da kaga manzon Allah ya bari labarin shi in dai gaibi ne to in huwa illa wahyu yuhani wahyi Allah mushi shin Allah ce yace illa manirtaba mir rasulin sai abinda Allah ya yarda ya bari labari ga wanda daga cikin manzanni shi a ce ba su labari za a yi kaza a lokaci kaza amma gaibi jumlatan manzon Allah bai san gaibi ba. Allah yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, yace wa ma yash'uruna ayyana yub'asun, fadi musu cewa cikin sammai da kasai gabaɗe babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba. Can yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, Allah yake da makullayin arzikin da babu wanda sai heshi. Sai wani zo ya ce ai manzon Allah ya sani ba, kuma ba nihin shi manzon Allah ba, so da yake gangaro zuwa ga wani malamin shi. Kira an kayar da cewa ya san gaibi, kenan dole ya ce eh a cikin rayuwarka akwai matsala, akwai wane ne yana maka, wane ne maka waye a irin abubuwan da suke faruwa. Ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba. Sannan lokacin da aka yi harisatul ifk, Abdullahi dan Ubayy dan Salul alaihi minallahi ma yastahiqu, shugaban munafikai, lokacin da ya zargi matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha da alfasha, kai kusan wata guda wahayi ya tsaya, aka shiga cikin wani irin yanayi a cikin garin Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayo Aliyu yake tambayan shi, ya kake ga wannan al'amarin ya za a yi? In ya san gaibi haka za ta faru? Daga an yi magana cewa ba haka bane ba, lokacin da aka yi kaza 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 ne faru, an kare. Amma manzon Allah yana zaman jiran haka har sai ran da Allah ya yi wa'ayi, Allah subhanahu wa ta'ala ya wanki Aisha tas cewa ai ga fa abin da yake faruwa. To kaga wannan duka yana maka nuni akan me, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, amma akwai abubuwa na gaibi wanda Allah ya ba manzon shi labari, kuma manzon Allah ya ba mu labari cewa za a yi kaza za a yi kaza. Yanzu misali da yake cewa sunfani min ummati sunfani min ahli an-nar lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyat, kaga wannan abin ne wanda yake gaibi a wancan lokacin saboda ba su gan shi ba. Amma ko mu a yau gashi muna ganin shi da idanunmu. To irin waɗannan abubuwa kenan da tashin kiyama, babu wanda ya san yaushe za a yi ta in ba Allah ba. Shi ne ce mishi mai tambayan bai wanda ake tambaya sani ba, mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il. Qala, sai wannan bako yake cewa fa akhbirni an amaratiha, to ba ni labari akan alamomin tashin kiyama. Wani alamomi ne in aka gani za a gane cewa lalle kiyama ta kusa? Amaratiha yani alamatiha, sai ce an talidal amatu rabbataha, baiwa ta aihi ubangijiyarta. Kamar yaya? Wanda daga cikin bayanan da malamai suka yi karkashin wannan gabar cewa bayi za su yawaita, idan bayi suka yawaita ai akwai kuyangu da sarakai suke doka, kuyanga shi ce wannan, to in ya take ta in ta aihu, shi wannan dan waye? Dan sarki ne. Amma uwashi kuma mece ce? Baiwa ce. Kaga baiwa ce, amma kuma ta ahimi shugabanta. Wasu suka ce iya daga cikin alamun tashin kiyama yara ne mutane za su riƙa aihuwa, kuma yara ne zamanto su ne jagorori, su kuma uwaye su suke bin su a baya. Kamar yadda ka san ake kira shi da suna ba'agwagi da ɗiyan shi. Su matar da ɗiyan su ne a gaba suna tahiya, su kuma yana bin su ya duru ma'ahum haisu daru. Duk inda suka yana biye da su, ya zamanto a ce uwace ko uban ne yaran sai abin da suka ga dama suka aikata, ku kuka aihe su, amma kuma ku kuke wahala kullum akan su. Wani daga cikin abin da ake gani a yau ko? Allah shirye mu gaba daya. Wa antara al-huffat al-urrat, sannan kuma ka ga al-huffat mutanen da suka kasance marasa takalma, al-urrat mutanen da ya zamanto ba su da tuhahi mai kyau, al-ala mutanen da suke talakawa, ri'a asha'i ma'abuta kiwon dabobi, za su kai matakin da su shigo cikin birane ya tatawaluna fil bunyan, suna gina gidaje masu tsawo, gina gidajen nan masu tsawo alamanin dashin kiyama. Ga sanan ko ana ta gina ko ana jin daɗi, ana kai ita shi kaza ne, ai ba a ma iya hawa, dole yan hawan nan asansar zai iya kai mutun da sauransu. To duk iya daga cikin alamun me? Alamun tashin kiyama. To wannan kaɗan daga cikin abubuwan da manzon Allah ya ambata, amma alamun tashin kiyama abubuwa ne suke suna da yawa. Akwai alamatu sa'a as-sughra, akwai alamatu sa'a al-kubra. Yake cewa summan talaqa, yanzu baƙo ya ƙare tambayoyin shi. Summan talaqa sai tahi. Falabistu maliyan, Umar yake cewa sai muka yi kiskirin, ko nayi kiskirin maliyan dan lokaci kaɗan, kenan muka yi shuru, mu dai wannan al'amari ya tsare mana kai. Shi wannan mutum ba wanda ya san shi. Kuma ya zo ya samu manzon Allah yana ta mai tambayi, in manzon Allah ya faɗi sai ce gaskiya ne. Kuma an haɗu wasu abubuwa jigajigai wanda su suke amsa sunan musulunci. Summa qala li, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini inji Umar yace mishi ya Umar ya kai Umar a tadari mani sa'ilu wai ka san waye wanda ya wadannan tambayoyin qultu sai Umar yake ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi sune mafi sani wannan kuma daga cikin ladabin sahabbai wani abu ko da a hesu jingin abin zuwa ga Allah da manzon shi kala sai manzon Allah yake cewa fa innahu jibrilu ai malaika jibril ne atakum yazo muku yuallimukum ya karantar da ku dinakum al'amarin addininku kenan darasi ne aka bada karatu ne aka koya muku kenan malaika yana iya shiga a cikin sifa ta mi ta dan adam kamar yadda suka halaka mutanen annabi Lut suka yi ko lokacin da suka biyo gidan annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam kaga mazaje ne ya dafa ya je samu dan maraƙe mai kitse ya yanka musu akai hidima akai abinci kala-kala aka kawo sai ga aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa sai ga hannayen su ko alama ba alamar sha'awar abinci sai ya danji ya dan dam sai ya sa shakka akan su suka ce mishi la tahaf kakka ji tsoro inna rusul rabbika mu manzanni ne na ubangijinka zamu je mu hallakar da mutanen annabi lo sai ce musu a ai inna fiha luta wannan kauye da zamu taiku hallakar akwai annabi lo sai ce nahnu a'lamu biman fiha malaikun suka ce mu muka yi ka sanin wa yake cikin ta lanunajjiyanna shi za tsiratar da shi da wanda suka yi imani da shi to kaga wannan matasan lokacin da suka tunkari garin annabi lo alayhi salatu wasalam sun tai a cikin sifa na matasa masu kyau wanda wannan ya sa ɗan garin suka rikice masu aikata wannan aikin na banna to kaga kenan suna iya rikida su hutu a matsayin me matsayin mutum kamar yadda kuma wancan hadisin da manzo Allah yake bada labarin wani mutum da ya tashi ziyara wani ƙauye zai ziyarci wani dan Allah sai Allah ya turo da wani mala'ika wannan mala'ikan da ya zo sai yake ce mishi ina za ka tai yace zan tai ƙauye kaza me kake nema a can zan kai ziyara ne wajen wane kana da wasu dabbobi da ka bada ajiya ko wata gora da ka bada ko wata garka da ake kula maka yace ba kuɗi a cikin ukunna me alakanka da tsakaninka da shi kawai zumunci ne dan uwana ne na addini ina son shi dan Allah zan kai mishi ziyara dan Allah sai wannan mala'ika yace ai ni mala'ika ne Allah ya turo ni cewa yanda kake son wannan bawan shi ma ubangijinka yana son ka kaga wannan shi ma zo akan sifa na mutum sannan kuma bayan wannan akwai wani hadisi Allah shi ma na daban na wancan mutumin da ya kashe rai 100 go ya kashe goma tar da ya cike ya zama 100 lokacin da ya kama hanya zai ta yi wannan garin da ya rasu kaga wannan wanda ya zo yake ce musu qisu ma bainal ardain shi ma mala'ika ne ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu ji ƙarin abubuwan da suke da alaka da shi wannan hadisi sannan kuma sai mu ji hadisi na uku a ranar alhamis insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله